Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarta duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Juyin mulki da aka yi a kasar Myanmar kusan watanni hudu da suka shuɗe yana ci gaba da tada tarzomar masu zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a fadin kasar, waɗanda suke tattaki akan tituna kana suna yajin aiki domin kalubalantar sojoji. Amma a wani mataki na mai da martani, sojojin suna amfani da ƙarfin tuwo akan masu zanga-zangar, lamarin da ya kai ga asarar rayuka da kuma tsare wasu dubban mutane. Gidan yarin Insein yana cikin fitattun gidajen yari da suka shahara a Myanmar wurin azabtar da mutane da kuma yanayi mara kyau. Tun lokacin juyin mulkin ana tsare da ɗaruruwan 'yan siyasa a wurin, hukumomi na azabtar da wasu wurin yi musu tambayoyi, a cewar wasu 'yan gidan yarin da aka sake su. Rasha za ta ci gaba da ba da rance na biyu na dalar Amurka $500,000 ga kasar Belarus a wata mai zuwa, biyo bayan tattaunawa tsakanin shugabannin kasashen guda biyu, yayin da kasashen yammacin duniya ke hayaniya game da sauke jirgin fasinjan Ireland a Minsk, babban birnin Belarus, da kuma kama wani marubucin labarai a shafin sada zumunta. A bara ne Rasha ta yi wa Belarus alkawarin ba ta rance na dala biliyan guda da $500,000,000 a kokarin da Moscow ke yi na daidaita sha'anin makwabciyarta. Minsk ta samu kashin farko na kuɗin da ya kai dala $500,000,000 a cikin watan Oktoba, kana Belarus za ta samu kashi na biyu kafin ƙarshen watan Yuni, a cewar kamfanin dillancin labarai na RIA. A wannan mako kasashen yammacin duniya da dama ne suke zargin Belarus da take dokokin kasa da kasa, bayan da ma'aikatar kula da sha'anin sufurin jiragen sama na kasar Belarus ta faɗa wa matukin jirgin fasinjan Ryanair batun barazanar tashin wani bam na ƙarya, inda aka kama Roman Prostasvich, marubucin nan a shafin sada zumunta. Birtaniya ta tabbatar da barkewar sabuwar nau'in COVID-19, inda kusan mutum 4,200 suka kamu da cutar a fadin kasar a ranar Juma'a, adadi mafi girma a cikin watanni biyu. Ana sa ran kashi 75 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar na da alaka da wanda ake kira ta kasar India, wanda aka fara gano ta a India din, wacce ke da saurin yaduwa fiye da nau'in cutar a baya. A shekaran jiya Juma'ar kuma, Birtaniya ta tabbatar da allurar rigakafin COVID-19 da ake yi sau daya, wanda Johnson & Johnson ta yi. Wannan shine rigakafi na hudu da aka amince da shi a cikin kasar, bayan na Pfizer da AstraZeneca da kuma Moderna. Hukumar zartarwar tarayyar Turai kuma ta bada umarnin amfani da rigakafin Pfizer BioNTech akan yara 'yan shekaru 12 domin fadada mutane da suka cancanci karban allurar, biyo bayan irin wannan matakin da aka dauka a Amurka da kuma Canada. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Asabar, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya auri budurwansa Carrie Simons a wani buki da aka yi cikin sirri a Majami'ar Westminster Cathedral, inji jaridun The Sun da kuma Mail a yau Lahadi. Mai magana da yawun Johnson a ofishin gwamnati na Downing Street ta ki cewa ufan a lokacin da manema labarai suka nemi jin ta bakinta. Jaridun guda biyu sun ce an gayyaci baki zuwa wurin ɗaurin auren a tsakiyar birnin London ne a ƙurarren lokaci, kana suka ce ko manyan jama'an ofishin Johnson ba su da labarin shirin ɗaurin auren.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole, kasuwa
akai miki dole,
kasuwa a kasashe.
Shirin kasuwa na wannan makon ya jira ne a kasar Jamhuriyar Kamaru, inda muka zagaya babban birnin cinikayyar kasar Duwala, kuma muka shiga waɗansu manyan shaguna na ɗan kasuwa domin sanin halin yadda kasuwancin al'umman yake gudana. Ta wani ɓangare ma mun shiga wajen dukan shanu da ma yadda ake sayar da laman miya da sauransu da mun hira da al'umma.
Gashi kuma ina kasuwar dabbobi, inda ake yanka shanu sannan kuma ake sayar da su da rai ko kuma ake sayar da naman su. Alhaji barka dai.
Barka.
Ya kasuwa.
Alhamdulillah, ana fama da kasuwa.
Madalla, yanzu haka nan ga shanu nan ga kuma yankaku da sauransu har ma da kayan ciki. Allah ake sa Allah take karwa akan teburinka. Daga yana kai samu waɗannan shanu ne tun daga baki ne a kudancin kasar Kamaru.
Bamu da labarin irin wannan. Akwai kasuwar shanu a can a Brema Kakumizi. A can ne masu home defense suna kawowa, suna sayarwa a can. Za a saya a can a kai abatuwa. In a kai abatuwa a kawo mu nama na haka ne muna.
To, kuna sai da kilo a kan nawa ne na nama mai kashi ko ko mara kashi?
Kilo nama mai kashi 2,000 mara kashi kuma 2,500 a defan. Akwai babet, akwai sanzo zalla haka ne.
To, ya kuma kayan ciki da naga kuke sayarwa na kuke sayar da kilo?
Kilo kayan ciki kuma 2,200 haka ne.
To, ya akwai masu sayan fata ne da kafafun shanun da sauransu?
Wannan kan tun alabatuwar ne ana sayar da wannan. Kai mai nama akan nama abuna ne kawai kana zuwa da su. Masu sayar da kafa da rasu fata duka a alabatuwar ne.
To, bayan alabatuwa akwai waɗansu haraji da kuke biya wa gwamnati ne a kasuwanni na ku?
Sa depan in kana da magazin. Akwai na magazin in a bakin haya kuma akwai otobete a kasuwa na labatuwa kuma akwai kudin labatuwa daban haka ne.
To, ya malaman tsafta suna duba shanun da kuma naman da kuke sayarwa kafin a kawo su kasuwa?
Ana dubawa in akwai cuta a kai za a kai a sa a kan wuta, in babu cuta kuma sai a bar ka fita. Akwai su doktoci a can suna za su kai mako guda huɗu haka. Kowa ya yi aiki nasa.
Kana ci riba a wannan kasuwa da kake yi?
A yanzu nan kan ba zantar riba. Ana mance ne kawai ana yi yanzu nan, ba zantar riba.
To, wane fata kake yi wa sauran tafiyarinka da kuma 'yan kasuwa da suke sayar a kayayyakin nan?
Fata da za mu yi, in akwai wani haya da gubernaman zai isa ya samu kafin a samu saniya da hanya mai kyau a sayar. Kuma mun so mu sayar da nama ko 2,000 ma haka za mu samu kiliyan. Ana sayarwa share haka nan babu kiliyan, ba mu samu kuma.
To, madalla, na gode ko?
Yo, na gode.
Alhaji Isa, barka da waraka.
Barka dai.
Ya kasuwa ke gudana ne tsakanin kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya musamman irin kayayyakin da kuke sayarwa?
Alhamdulillah. Gaskiya muna jin daɗin kawo kaya a Kamaru. Ina da kwastomomi nake kawo musu gizina su shaddoji su yankuna daban-daban. Ina da manyan kwastomomi wanda ina kawo kaya ina musu rangwame, ina sanar musu da sauki kuma ina samun alheri a gare su.
Baka samun wata tsangwama ko waɗansu matsaloli tsakaninka da matsaro ko kuma waɗansu kwastomomi na kasar Kamaru wannan yana suke mutu na muku?
Ba mu sani. Muna ɗan shiryawa da su. In ka zo da kayayyakinka, in ka fara musu jimlar abin da ka zo da shi, za ku ɗan shirya abin da za ka ba su sai ka wuce da kayanka.
To, bayan ka wuce da kayanka, shin ya rayuwarka take kasancewa a ƙasar ta Kamaru? Baka da matsala?
Gaskiya ban da matsala. Mutanen Kamaru mutane ne wanda sun san zamantakewa da kuma karɓan bago.
To, duk da haka ya kake ganin yadda kake samu riba ne? Kana iya biyan dubu katun kanka a riban da kake samu daga kasar Najeriya zuwa ƙasar Kamaru?
Gaskiya alhamdulillah, ina samu rufin asiri, ina samu abun da zan ci wanda zan biya wa yara na kuɗin makaranta.
banda matsala.
Wani shawara zaka ba wata gorin ka yan kasuwa da suke shigowa kasar Kamaru a domin neman rayuwarsu?
To wanda zan ba wa ta gorin nan masu da kaya iri na su nema kustomomi su dinga kuma kawo kaya masu kyau. In suna kawo kaya masu kyau za su samu kustomomi wanda za su sayi kaya su samu riba wanda za su rike kansu da kansu.
Jama'a lalabi samu gore.
Hajiya sunanki?
Sunana Halimatu Sadiya.
Naga cikin shagonki gashi a cike da kayayyakin masarufi. Ya maganan farashin ne?
Farashi kan gaskiya ya dan haura banan nan.
Ko me sa ya haura?
Kuma ba mu san me sa ya haura mana banan nan ba gaskiya.
To yanzu daga na kuke samu waɗannan kayayyakin kuna sarowa ne daga waɗansu manyan kasuwanni daban-daban da kuma kamfanika ko masana'antu?
Muna sarowa daga gari-gari ake kawo mana. To shi sa ba za mu san me sa ya haura ko me sa ya tsada ba.
To yanzu kina samun kustomomi ne sosai waɗanda suke zuwa suna sari da kuma sayan ɗaya-ɗaya?
Akwai kustomomi sosai masu sari da masu suwa sayan ɗaya-ɗaya kan alhamdulillah.
To ya kaman shi wannan jarka na mai na girkin nan shi kuma mai ɗaukan wato kamar leta 16
shi muna sai da shi jaka 20 dunda bai kai ba amma yanzu kan jaka 20 ne 21 babu.
To yanzu kuna biyan wasu haraji ne ga gwamnatin kasar Kamaru?
Muna biya sosai ma bamu isa ba ayin bamu biya ba.
To yanzu menene fatan ku ga gwamnati da kuma su masu wanda kuke saran kayayyaki a wajensu?
Mu dai fatan mu a sauke kuɗi ne domin ba sauke ba ba za mu samu mu ji daɗin kasuwanmu ba don kowa kukan kuɗi yake yi. Ba sauke ba ba isasshen kasuwa gaskiya.
To ya kustomomi suna zuwa sosai kuma
suna zuwa su ma su yi ta kuka ba suna zuwa amma su yi ta kuka ba dai kaman da ba gaskiya.
Jama'a dalla. Alhaji Lawali barka da warhaka.
Barka da yinyi.
Yau shirin kasuwa ya shigo cikin shagonka gashi yadda kake sai da kayayyakin wasannin masarufi musamman kaman kayayyakin shayi su ne da su Nescafe da ma su sajin da sauransu. Ya kake samun irin wannan kayayyaki naka da kake gudanar da kasuwancin ka da su?
Alhamdulillah ala kulli halin mun gode Allah shi ne mai kowa mai komai. Kamar yanayin kasuwancin nan kam a nan birnin Duwala to komai muna ganin kam yana wucewa daidai kuma game da kayan shayi to muna ganin cewa kam an samu rangwame kwarai da gaske. Kamar su nono na gari da nono wanda ya zamanto na ruwa muna kiran shi da alikiri kenan. Muna sayar da gwangwani jaka daya nono alikiri kamar broli ko pavani. Anan da wajen mu kama kama ke sayar da shi yawa. Game da shirin su ovatin muna sayarwa jaka 2 da dala 40 ovatin kap 100 gram da 100 gram muna sayarwa milki wasan yawa. Muna rangwame ne saboda kowa domin ya gaggauta zuwa wajen mu.
Ya kamar su mayonnaise kuma da sauransu?
Mayonnaise armanti muna sayarwa jaka 2 da dala 40 yan kilo yawa. Da mikro kuma muna sayarwa jaka da 20. Mayonnaise roma muna sayarwa 1000 franc. Every day muna sayarwa 1000 franc.
To kaman bangaren magi da kuma man girki kuma?
To magi etwal magi star wannan muna sayar da shi 150 a nan wajen muka. Yawa man girki mayar muna sayarwa jaka da mayar muna sayarwa jaka da 20. Wil ne ma na suwakam shi muke sayarwa jaka daya. Yawa kaman su mayar leta 5 muna sayarwa jaka 5 da rabi kuma mu samu birila 40 da 60 domin anishadantu.
To ya kace kuma ta wajen sabulin wanki da kuma omo?
To omo kamar alhamdulillah shi ma kam muna da fresh ne to kamar ozin guda 12 muna sayarwa kan dala 100 sako kuma muna sayarwa kan 5,600 yawa akwai sansan kansis fiyasa ciki.
Sabulin wanki?
Sabulin wanki muna sayarwa azur muna sayarwa da san fontaines savon mayor muna sayarwa da lamsin wannan prashin detail ne. Yawa prix d'angulo muna sayarwa da san vincent shi ma wance $5. savon à jour commun sera 250 chemin en tient 300 quoi c'est 230
toi à costume minka à sana sam à chivoua
quoi alhamdulillah à quoi de ushaka parce que c'est le mouche mungo de Allah à quoi nous mon sam masu shiga masu fita kan kuma kullun tambaya ce kuma ana sai
war shawara zaka ba wa gwamnati game da yankuran gwamnati ko kuma ita sanin za ta yi da yadda kuke biyan haraji
to bangaren da harajin shi zamu ce ke nan ana neman rangwame game da wannan amma kuma abin da gwamnati ta saka san ku dole mu bi akan haka sai dai mu roke su neman rangwame in sun yi wabi na stayin kuma ba basu ba to muna neman da Allah rungije mana rangwame shi da kanshi
to malam Allah mu gode mu na yake cewa da wani magidanci mai suna Malam Nasallada shi ma mun tattauna da shi kan yadda radin hawahawan kayayyakin masarufin suke gudana a fadin kasar baki daya Malam Nasallada kake ganin wannan al'amura ne na ga kaman ka kasa sayan komai
eh wato kayan masarufi sun yi tsada tuntun da muke kasuwa duk inda aka mutun ya bi yaji kaya sun karo sun yi tsada to mu musamman me yasa hakan ba dalili dan tumatur da albasa haka mutum zai saya ba dama to mu talakawa me zamu ce kenan ya kamata a duba wannan shani
to yanzu ya zaka yi wajen tafiyar da harkokin cin abinci da kai da iyalanka
a wannan dole zamu yi kokari dole zamu yi ta fama a hakan har lokacin da zamu ga komai ya sauki yazo
me kukanka ga gwamnatin kasar Kamaru wajen ganin cewa ta yi wa gudanar duba al'amarin talakawa kasar ta
gaskiya muna so kaman da muka yi kokari goyin zabe muka zabe gwamnati muka zabe wanda za su shugabantar da mu ya kamata su ma su ji kokan mu su ji korafin mu su sassauta mana wayannan sha'ani
kuma da lana gode Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa
akai miki dole. Jama'a kada a sha'afa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci jama'a yan Najeriya da dai sauran jama'a maza da mata ina mana jaje saboda al'amuran da suka faru da mu wadansu da dama sun riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu Allah ya kyauta namu sannan yan uwa dangi mu ne muku gaisuwa ta ta'aziya kuma Allah ya ta'azantar da mu duka Allah kuma ikauta ta mu makoma Allah shi ya dan adam ya sa dan adam yadda yake tafiya da yadda yake gudanar da al'amuransa yau da kullum Allah kuma shine shugaban komai shine ke da komai shi ke da kowa a kasa an kasa mu mutum indai hankalalle ne baligi hankalalle na da bin yi domin kasarsa mu wadanda muke talakawa domin kasar mu abinda zamu shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shiryar da zakatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba yadda sai Allah ya tsara sha'anin mulki sama da ƙasa a fara tun daga ƙasa ai sama to dukkan su da saman da ƙasa madaukakin sarki Allah ɗaya yayi mu Allah ɗaya yake da mu Allah ɗaya dake da kowa da komai don haka idan za a yi ya zama yi mai kyau sai a yi cikin nufin Allah da taimakon Allah da tunanin Allah ya jagoranci idan za a yi bari ya zama mai amfani sai a yi da tunanin Allah ya bada ikon barin abin da ke mugu to in aka yi haka aka sa Allah a gaba a cikin al'amura to Allah ya kan gudanar da su yadda ya kamata domin aya ta nuna mana idan ba tare da ikon Allah ba za mu yin komai ba in azzaki ya samu sai ga an samu kwanciyar rai wannan yana bukatar duk da ni da kai da ke yan Najeriya mu bada gudunmuwa wanda za ta taimaka kasar mu ta zauna lafiya Allah ya mana taimako amin
ma mujalla. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan sickle cell anemia, wacce ake kira da ciwon sikila a Hausance. Ciwon sikila ko amosanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa dadewa kamar lafiyayyen jijiyoyi, kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkamu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar sikila ko kuma amosanin jini, musamman ma ga yara.
Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu, kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin, wanda shine yake ba jini kalar ja, kuma shine yake daukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa da abubuwan da ke jiki yake. Masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin yana da matsala, yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya danyi kasa, maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai yayi kamar ya lankwashe, sai ya ba jinin ya kama da kamar lauje. Dalilin da yasa kenan aka sawa cutar sickle cell, saboda sickle din yayi kama da wannan lauje.
Dan an haifi yaro, to wasu alamomi ake gane cewa lalle yana dauke da wannan cuta ta sikila, tunda abu ne wanda ake gado?
To mafi yawanci a lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila, sai a inda suke da manyan dakunan bincike na zamani wanda zai iya daukar jinin shi ya duba ai wasu bincike, su kadai ne za su iya cewa wannan yaro yana da cutar sickle cell. Dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin din, wato shi wannan sinadari da ke daukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi, yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan an haife shi ya fara girma. To har a wata 6 farko bayan an haife shi, wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki, to sai ya fara zama normal adult hemoglobin, to shi wannan hemoglobin na sinadarin hemoglobin shine yake da wancan matsala, to a lokacin da ake fara ganin alamun cutar. Saboda haka mafi yawancin lokaci kafin wata 6 ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell, sai idan dai an yi bincike ne a babban ɗakin bincike.
To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin, wato wata 6, wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana fama da cutar sikila?
Wani lokaci abinda yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili, bayan ɗan lokaci kaɗan sai a ga ɗan kumburin hannu ko ƙafa. A yawanci shine alamu na farko da suke nunawa. To wannan alamun kumburi hannu da kafa da an je asibiti, in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye yanayin jinin su yake, abinda ake cewa ko AS ne, wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya A wanda yake shine normal, ko kuma S wanda yake da wannan cutar sickle din. To idan mahaifi yana da wannan AS, mahaifiya tana da wannan AS, daga kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro, to sai a ce a je a gwada. Yawanci da an gwada za a ga cewa wannan cutar sickle cell ce. Saboda haka mafi yawanci abin da yake fara nunawa shine wannan kuka, sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu. Yawanci su ne alamun farko da ake gani.
Cutar sikila na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne?
Yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci. Akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalin su, amma mafi yawanci abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne. Idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe yayi wannan kamar lauje-lauje yakan toshe hanyar jini ne sai kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je sai matsaloli su fara zuwa saboda yanayin abin da ke kawo siklin din zai iya zuwa ya dawo to haka shi ta ma wannan siklin din yana zuwa ya dawo mafi yawanci daga farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje in an dauki matakai sai ya koma yadda yake amma bayan wani dan lokaci kuma wani abin ya dan kawo ta matsala zai iya koma yanayin laujen nan har ya kai ga tun yana canza yana dawowa yadda ya kamata har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba wato za su zama sickle wanda ake cewa a turanci irreversible sickle cell
to likita tunda cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci me ke tada ta
duk abin da zai iya kawo misali zazzabi ruwa zai fita ko ta zufa misali ko amai ko gudawa zai sa jinin ya zama ya danyi kauri ba zai motsa da wuri ba zai iya kawo wannan matsala ta sickling sannan anan wurin mu inda malaria zazzabin malaria yake sosai tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya sai cutar wannan sickle cell ta tashi sannan ko mura da sauran cututtuka da za su iya tada ita sannan ko da yaro misali wasa yayi ko guje-guje mai tsanani da zai iya kawo wannan cuta ta tashi tsananin zafi ko tsananin sanyi da zai iya tada wannan cuta
yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila
jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi idan yaron ne yace ina jin ciwo wuri kaza kada ka dauka ƙarya ne saboda akwai lokaci da yawa da zaka dauka watakila ko yaron ƙarya yake yi ko wani abu in aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a dau mataki saboda haka wanda yake da majinyaci da sickle cell da bukatar ya san wannan in yana makaranta da bukatar malaman sa su san cewa yana da wannan cuta yadda koya ya danyi complaint din nan to kada a watsar da complaint din sai an duba an tabbatar saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau ana wasa da dariya cikin minti daya tana iya tashi to idan ba a kula ba sai zama da matsala sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi da bukatar a tabbatar an yi wa yaron na irin wannan zazzabin wannan alluran rigakafi idan yana amai da gudawa da bukatar a dauki mataki kar a jira saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyun to zai iya sa shi cikin wani hali saboda haka yaro ne da yake bukatar kulawa matuka
wani irin nau'i na abinci ya kamata yaro mai fama da cutar sikila ya rika ci
to abinci mai gina jiki da kuma abin da Bature zai kira balanced diet saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa yana kullun cikin kwayoyin jinin suna fashewa shi yasa ya wurin asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu to a cikin abubuwan nan namu kuma abinci akwai wanda suke da wannan sinadari na folate da sauransu kamar irin irin su kayan marmari haka fruit da vegetable da tura a turanci kenan ya kasance kar a matsa a ce ayi wa yaro dole amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan saboda haka matsa sai ya zama suna kallon shi kan shi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu to sai ya zama matsala sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci yana da kyau su rinka zuwa saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru a dau matakin da ya kamata
to likita tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci a wasu lokutan ma takan kawo matsala akwai yanda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashin ta
yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwar tashin zuwa asibiti kan lokaci ko da yaron lafiya lau yake saboda za a iya hango wasu alamu cewar idan in ba a dau mataki ba yaron nan zai iya samun matsala to amma akwai wanda suke zaune a gida misali sai lokacin da matsalar ta tashi suke zuwa asibiti wannan sun fi samun matsala sannan matakai irin na kula da wurin zama misali a tabbatar sauro bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaron yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so mai maso ya cije su ba. In aka da wannan matakai za a samu sauki mutum.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, inda muka tattauna da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sickle cell ko kuma amosanin jini ko kuma ciwon sikila. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.